Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Kaman naga kuna min dariya da ji wallahi na azayo juma'a
mun ga a warka kike rubuta a juma'a
to tare da sallama da fatan kuna nan lafiya da wannan yammacin Alhamis 8 ga watan Satumba yau da gobe shirin matasa kuke saurare kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a voahausa.com har wa yau kuma kuna iya bin mu kai tsaye ta Facebook a shahin VOA Hausa A Yamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM da kuma ta gidajen radio amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin
Usman Ahmad Kabara
tare da Halima Jumrau
To jama'a kamar kowace Alhamis yau ma batun kiwon lafiya zamu waiwaya wanda muka waiwayi cewa me ke faruwa na sansanin yan gudun hijira game da kula da lafiyar su shirin yau da gobe shirin matasa abinda zai mai da hankali kenan musamman ma kula da lafiyar yan gudun hijira dake zaune a sansanoni daban-daban a yankin arewa maso gabashin Najeriya zamu ji irin kalubalen da yan gudun hijirar suke fuskanta a bangaren samun kulawa da lafiya
Waɗanne irin cututtuka ne suka yi addabar ƴan gudun hijiran? Shin suna samun kyakkyawar kula da lafiyar su ko kuwa? Shin ƙungiyar ma'aikatan kula da lafiya ta Najeriya na bada wata gudunmawa a sansanonin ƴan gudun hijira ko kuwa ba ta badawa? Za mu tattauna batutuwan nan tare da Hamza Ibrahim Baba, babban manajan kamfanin ayyukan kiwon lafiya na Songai a Abuja, kuma shugaban shirin kula da lafiyar mata da jarirai a jihohin Jigawa da Yobe a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya. Har wa yau shugaban Vendors for Positive Change Initiative wata kungiya mai zaman kanta wadda ke tallafa ma ƴan gudun hijira ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa
To da farko bari mu je ga amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da Twitter wace irin rawa kungiyar likitoci ta Najeriya za su iya takawa wajen kyautata kula da lafiyar ƴan gudun hijira a sansanoni daban-daban
Sakon farko daga Shehu Adamu Rajau yace eh to kungiyar likitocin kasa ta Najeriya za ta iya taka gagarumar rawa wajen ganin ta kai dauki tare da agaji a sansanonin ƴan gudun hijira za su iya yin haka ne ta hanyar ziyartar sansanonin akai-akai kuma su tabbatar da cewa sun agazawa duk wanda ke nema agaji ba wai sai likitocin da ke aiki a asibitocin gwamnati ba har ma da na private hospitals su ma za su iya shiga ayi da su domin dai taimakon ƴan gudun hijira tamkar jihadi ne domin akwai gagarumar lada mai kauri a ciki ganin su ma ba a san ransu bane suka tsinci kansu a cikin wannan hali na gudun hijirar Allah ubangiji dai yayi mana katangar karfe daga dukkan wani abu da zai sa mutun yin gudun hijira ba tare da shiri ba
Zaharuddin Umar Bichi yace yau da gobe hakika kungiyar likitocin Najeriya na da gagarumar gudunmawa da za ta baiwa ƴan gudun hijira a sansanonin su ta hanyar kafa asibitocin tafi da gidanka a cikin sansanin ƴan gudun hijirar ma'ana idan sun duba mutum to anan take sai su bashi magani idan ma yana buƙatar wani aiki wato operation sai su yi masa anan ba wai sai sun nemi wani taimako daga wajen gwamnati ba su sani cewa kowa ya taimaki wani to Allah zai taimake shi
shi kuma Mahmud Salihu kaura na mode yace yau da gobe kungiyar likitocin Najeriya na da gagarumar rawa da za su iya takawa wajen kula da lafiyar ƴan gudun hijira ta hanyar tura ƴaƴan kungiyar su a matsayin masu aikin sa kai wato voluntary a sansanoni daban-daban na waɗannan bayan Allah da kuma aka zama ƴan gudun hijirar da magungunan da suka sawwaka daga kungiyar likitocin
Comrade Muhammad Mekaset Cross Kowa daga Maiduguri jihar Borno yace hakika kungiyar likitoci ta Najeriya za ta iya taka rawa wajen kyautata kula da lafiyar ƴan gudun hijira a sansanoni daban-daban ta hanyar ba su magunguna da allurai musamman ma ta hanyar kula da lafiyar mata da yara kanana
shi kuma Ukashi Abdulsalam Koko yace Tabbas kungiyar likitoci ta Najeriya akwai irin taimako da za su iya baiwa ƴan gudun hijira kamar yi musu awo akai-akai da wayar musu da kai wurin tsaftace muhallinsu.
Abubakar Muhammad yace ya kamata likitocin Najeriya su yi amfani da baiwar da Allah ya yi musu su taimaka wa ƴan gudun hijira.
Shi kuma Shu'aibu Zidane yace assalamu alaikum yau da gobe. Hakika likitoci suna da muhimmiyar rawa da za su taka a sansanin yan gudun hijira daban-daban a fadin kasar mu Najeriya. Misali yi wa yara allurar rigakafi, ba da magunguna ga marasa lafiya ba tare da bata lokaci ba. Kulawa da su akai-akai domin kiyaye lafiyar su. A gani na in suka yi haka sun taimaka kware da gaske. Allah ya bada ikon taimakawa. Amin.
Zakariya A. Musa Girgir yace yau da gobe akwai gudunmawar da likitoci na tarayyar Najeriya za su iya ba wa ƴan gudun hijirar da yaki ya daidaita a yankin arewa maso gabashin Najeriya ta fannin taimaka musu da magunguna da fadakar da su hanyoyin kare kai daga kamuwa da cututtuka.
Ita kuma Amina Ibrahim M. Maiduguri tace yau da gobe ai idan aka ce babu lafiya to babu rayuwa kuma likitoci su ne masu kula da lafiya. Muna kira a gare su dan Allah su taimaka wa ƴan gudun hijira a duk inda suke domin su ma ba a san ransu ba suka zama ƴan gudun hijira.
Ahmad Galadima Yusuf yace salam yau da gobe. Likitoci su ne kan gaba wajen tallafawa wannan ƴan gudun hijira sai dai su ma likitocin sai gwamnati ta ba su haɗin kai akan hakan. Nagode.
Shi kuma Yusuf Tijani Yusuf Ari yace yau da gobe shirin matasa tabbas kungiyar likitoci ta ƙasa a Najeriya tana da muhimmanci kwarai da gaske. Za su iya taimaka ma ƴan gudun hijira musamman ta fuskar magunguna da ƙananan asibitoci da malikitoci da fatan za su yi amfani da waɗannan dama da suke da ita.
Mara Bukar Tamsuwa yace tabbas kungiyar likitoci ta Najeriya na taka rawa sosai a wajen kyautata lafiyar ƴan gudun hijira idan har sansanonin na da tsaro.
Shi kuma Adam Muhammad Gitta yace a gaskiya akwai rawar da kungiyoyin likitocin Najeriya za su iya takawa a wajen kyautata kula da lafiyar ƴan gudun hijira da ke sansanoni daban-daban. Matukar gwamnati ta samar musu da kayan aiki.
Sai Tijani Muhammad Difa yace yau da gobe likitoci za su iya taka rawa wajen ba wa ƴan gudun hijira magunguna da fadakarwa domin an ce rigakafi yafi magani.
Shi kuma Aliyu Suleiman Kwade yace tabbas yau da gobe kungiyar likitocin Najeriya suna taka rawa sosai sai dai aikin yana yi musu yawa gani yadda al'umma ba su ba da gudunmuwa ta kuɗi da kuma kayayyakin aiki. Allah dai ya kyauta.
To sai kuma mu leƙa shafin mu na Twitter @its_jalil yace at VOA Hausa a nawar ayin ya kamata likitoci su rika kula da majinyaci duk da aikin su ne amma sakacinsu yakan sa a yi sanadiyar rasa rai.
Ita kuma @Aisha_Yarima1 tace at VOA Hausa yau da gobe kamar kula da masu juna biyu a rika musu awo yara ƙanana kuma a samar musu tsaftataccen wuraren kwana da gidan soro da magunguna.
Sai kuma @Umar_Alhaji_Lawa1 yace at VOA Hausa salam yau da gobe tabbas akwai rawar da kungiyar likitoci ke takawa wajen kyautatawa ƴan gudun hijira amma sai an hada da gwamnati.
Shi kuma @Umar_GSH yace at VOA Hausa hakika kungiyar likitoci a Najeriya na da rawar da za su taka a sansanin ƴan gudun hijira.
Sai @Bukar_Muhammad_9 yace at VOA Hausa assalamu yau da gobe likitoci na da matukar rawar takawa a gun ƴan gudun hijira musamman ma irin yanayin halin da suke ciki.
Shi kuma @Nascom04 yace at VOA Hausa da farko su cire rai akan kudin majinyaci su sani wannan aiki da suke yi banda albashi akwai lada su kuma ƙara hakuri da majinyata.
Sai sakon ƙarshe @Tukur_Garba_Isa yace at VOA Hausa yau da gobe su ainihin kebe ranaku sati ko kuma watanni wajen kula da waɗannan bayan Allah ta hanyar ba su magani da duba su.
Masu saurare, yanzu sai ku gyara zama domin ku ji tattaunawarmu akan matsalolin kula da lafiya a sansanonin ƴan gudun hijira da za mu yi tare da Hamza Ibrahim Baba, babban manajan kamfanin ayyukan kiwon lafiya na Songai a Abuja, kuma shugaban shirin kula da lafiyar mata da jarirai a jihohin Jigawa da Yobe a ƙarƙashin wato Majalisar Ɗinkin Duniya, har wa yau shugaban Vendors for Positive Change Initiative, wata ƙungiya mai zaman kanta wadda ke tallafa ma ƴan gudun hijira. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Ina wuni Mala Hamza. Lahiya, lau muna godiya sosai da ka bamu dama mu tattauna da kai.
Alhamdulillah.
Barka da warhaka Malam Hamza.
Amma da farko in yi gulma?
Eh.
Songai ake cewa ko Songhai?
Songhai.
Songhai. Songhai, Chinese ne kenan?
ba Chinese bane ba. Actually wato akwai wani suna da ake gaya wa tsohuwar Mali Empire. Empire ta Mali.
To Songhai ne, Songhai ne kenan. Songhai.
Kila kin fada da Faransanci mun fada da Turanci.
To shikenan to ba ba shi. Yawa. Yawa to Mala Hamza tunda kana zazzagawa sansanonin yan gudun hijira kana ganin abubuwa. Da farko kamar wani bayani zaka yi wa masu sauraron mu yanzu haka irin abubuwan da ka gani a sansanonin yan gudun hijira.
To Halima wannan matsala ta yan gudun hijira a Najeriya zan iya cewa babban matsala ce kuma abu ne mai tausayi kuma abu ne wanda yake so ta zuciya sosai. Mutanen nan ba zaɓar wannan halin da suka shiga ciki ba zaɓa suka yi ba. Kuma kafin ma mu fahimci matsalolin yan gudun hijira na cikin gida, sai mun san me matsalolin tsarin mulki ne yake a kan yan gudun hijira. Hudu ƙarƙashin section 33 and 34 wato 33 da 34 ya ba wa duk wani mutum da yake Najeriya dama ya rayu kuma babu wanda yake da dama ya uzura wa mutum ko ya tsangwame shi idan ba wani laifi ne ba. Kuma hakan ya kare mutuncin mutum daga wani uzurawa da wani kamar bauta. Sannan sashi na 41 ya kare mutuncin mutum cewa zai iya zuwa kowane lungu ne na ƙasar nan ya zauna. Ya zauna ya rayu ya walwala cikin farin ciki. Inda shi ba mai wanda ya aikata laifi ba ne ba. Saboda cikin kuma da yanzu mutum yana da lalle tana da haƙƙi. Akwai haƙƙin mutane a kanta ya kamata a ce an duba a ranar na tausayi in kika shiga. Akwai camp da yawa da muka je a nan Abuja, akwai Kabusa camp, akwai Orogo, akwai camp a Wata. In kika ga abin wallahi jamila Halima sai ki zubda hawaye. Wato waɗannan bayan Allah suna cikin tashin hankali suna zama a wani irin yanayi na rashin tsafta, wani irin na wato da za a ce sai dai ake la haula wala quwwata illa billah. Suna zama babu abinci shi ne ma babban matsala ma yanzu rashin isasshen abinci ballantan a zo a yi maganar magunguna kuma sannan ballantan a yi magana ma ta su kansu su je asibiti kulawa ta musamman.
Kuma wannan zaman da suke cikin wato a takure cikin datti rashin tsafta ina ga shi yake haifar da cututtukan da suke fama da su a nan.
Kwarai kuwa wato kisa ita harkar lafiya akwai abubuwa da yawa wanda rashin isasshen abinci zai sa wato mutum yanayin sa ya barbare. Akwai yanayi na inda kake kwana shanka kika duba a gaba jeni mai kyau. Duk wani ɗan adam a duniya yana da wasu basic wasu abubuwa da yake so. Farko shi ne abinci, sai kuma wajen kwana wajen tsugune. To waɗannan mutane sun rasa abinci, ba su da isasshen abinci. Sannan inda suke tsugunan kuma waje ne wanda yake a takure, za ki ga mutum goma ɗaki ɗaya, za ki ga wajen ba hayan babu tsafta a ciki. Shi kansa wato wani wata kafa ce wadda za a sami infectious diseases ke yaɗu. Akwai wato wasu irin ƙwayoyin cututtuka da ake ɗauka a banɗaki. Sannan ga yara za ki ga ba isasshen tufafi a jikinsu wanda yake kare su daga ruwan sama da canyi. Za ki ga yara suna ta tari suna mura, za ki ga kuraje haka a jikinsu. Wato abin akwai ban tausayi sosai. Akwai matsaloli a waɗannan sansani na yan gudun hijira.
Yawa malam ci gaba.
Na'am. To malam Haduma, kin ga akwai Najeriya ta sa hannu a wani tsari da ake kira Kampala Convention. Wato shi wannan Kampala Convention wani tsari ne ake yi na cewa wanda kasashen Afirka ne suka rabata hannu a kai, rattaba hannu a kai saboda su kare duk wani ɗan gudun hijira wanda yake wato yanayi ko na rigima da conflict ko kuma wani yanayi na wato wata musifa ta faɗa mutum ko yaƙi ya sa ya bar inda yake a zaune. To shi wannan kamar wani zan iya cewa kamar wani yarjejeniya ne kasashen Afirka gaba ɗaya na Afirka Union suka yi da cewa za su kare mutuncin waɗannan 'yan gudun hijira kuma za su rayu, kuma Najeriya ta sa hannu a kan wannan shi wannan tsari. Sai na ganin abu ne wanda ya kamata a ce gwamnati ta ƙara haɓɓasa sai, saboda matsalolin suna da yawa. Ban san tun da ma zan fara ba. Matsaloli da yawa, akwai matsaloli canja misali na mental health, akwai abin da ake kira mental health. Mutum a gaban ka an yanka ƴaƴanka ko an kashe ma matanka ko an kashe ma ƴan uwanka, wato ka samu wani kwakwalwarka ta samu wata matsala ma wanda ba ka ma tunani, tunanin da kake ba daidai kake yi ba.
Akwai damuwa.
Akwai da yake da hijiran nan suna da irin wannan matsalolin, you know, wanda suke buƙatar a zaunar da su a musu mai gani mai daɗi, you know, to kuma duka wannan ba zai samu ba sai sun samu kwanciyar hankali inda suke kwana yana da kyau, abincin da suke ci yana da kyau, shi kansa abincin za ki ga abinci ne wanda za a ce ma shinkafa da mai ko shinkafa da miya, babu balance diet, wato abin da nake nufi babu abinci sinadarai da gina jiki wanda suke samu abincin, tunda abinci ne wanda suke samu kala ɗaya ne. You know, in abincin ya samu kenan kala ɗaya ne ko da yaushe shi suke ta repeating, shi suke ta repeating.
Ba canji.
Yeah, so kin ga shi in kika duba matsalolin misali harkar lafiya. Sai abu da ake kira primary care shi harkar rashin lafiya. Harkar lafiya. Ko secondary care shi. Abin da nake so primary care wato wani abu ne wanda yake basic abu ne wanda mutum za a iya masa a kowane asibiti ko ne kankantar asibiti a kuma kowane yake ya kamata a ce wannan asibitin zai iya misali ba da magani na malaria, ciwon zazzabin sauro, zai iya ba da magani na irin typhoid da irin su wato ƙwayoyin cutar da ake ɗauka a cikin ruwa da abinci, zai iya ba da wato kamar irin su irinsu dariya ɗin nan zawo amai da gudawa. Kuma secondary care wato wasu abubuwa ne wanda suke cin fi ƙarfin wannan labin ɗin sai an je an nemi magani a wani waje. To yanzu abin da ake mu muke magana shi ne primary care ɗin shi lafiya ta farko ma samar da lafiya ta farko. Su waɗannan 'yan gudun hijira gwamnati ta yi ƙoƙari a ce kowane sansani na gudun hijira a ce aƙalla a kafa musu wato asibiti da ake kira wato primary health center aƙalla wanda asali za su iya
samu. Yanzu haka babu irin waɗannan kamar asibitoci a cikin sansanonin 'yan gudun hijiran ne?
Wato babu Halima, babu wannan asibitocin ko ƙwaya ɗaya. Zan iya cewa akwai na kamar wucin gadi, wato asibitin wucin gadi kamar temporary misali wanda bayarwa wasan sun gudun hijira kamar a Borno, irin su akwai Gudio, akwai Dalori Camp, akwai Dikwa, duka waɗannan sansanin gudun hijira ne wanda mun je mun kai musu taimako na abinci, mun kai musu taimako na magunguna. So mun samu kamar a Dalori Camp a Maiduguri mun samu cewa suna da ɗan wani waje hada da suka ware wanda suke aka samu wani daga cikin su ɗan gudun hijira. Ake kamar ma'aikacin lafiya ne wanda yake ba da ko kamar balantiya ne haka. Sun samu ƙungiyoyi, manya-manya ƙungiyoyi kamar irin su Red Cross, akwai irin su LSF, da wasu 'yan ƙungiyoyi na zaman kai wanda suke na Najeriya ne a Najeriya suke. To mun samu su da suna kawo taimako na magani, wasu suna kawo taimako na abinci. To amma babban matsalar shi ne babu kayan aiki wanda su 'yan gudu wato babu kayan aikin da za a yi diagnosis, wato abin da muke nufi a yi test a ga me yake damun mutum sai dai kawai a baka taimako na farko. Abin da muke nufi na farko kamar first aid misali kan malaria ne a baka maganin malaria haka, amma babu wato kamar abin da ake kira bincike, babu wata kayan aiki da za a yi bincike da sauransu. Abin akwai tashin hankali idan kika ga yara ƙanana wanda wato sun samu abin da ake kira wato ciwon na yunwa, wato sun ƙanjame sun bushe ƙasusun sun fito, you know. So an ce akwai federal minister of health wato ma'aikatan lafiya ta ƙasa ta Najeriya ta ba da wasu alƙalimula cewa ko wani rana akwai mutum 1,200 da suke mutuwa a Najeriya saboda rashin kyakkyawan abinci a saboda yunwa. Amma da ina muke magana wai ɗan gudun hijira ne 1,200 suke mutuwa ba. Generally a Najeriya ana samun mutane
yawa. Mala Hamza, na ji daɗi da kai maganar ƙungiyoyi irin su Red Cross wato Croix Rouge da Medecins Sans Frontières da kuma sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu. A Najeriya ai akwai ƙungiyar likitoci. Shin akwai wata gudunmawa da wannan ƙungiya ta likitocin Najeriya ke badawa a sansanonin gudun hijira?
To, ƙwarai kuwa ba zan iya cewa babu ba. Kin da kin ga kwanakin baya mun yi program su wannan NGO namu, Center for Positive Change Initiative. Medical outreach program a Kabusa Kama Abuja. Mun samu haɗin kan kungiyoyi na Association of Resident Doctors wanda suke Abuja branch da Nigerian Medical Association. Sun zo sun tsaya sun ba da lokacinsu. Mun kafa asibiti na wucin gadi, mun kafa wajen bincike inda za a yi testing ɗin mutum. Mun samu akwai mata wajen kusan guda 100 wanda suke suna da ciki kuma amma ba sa zuwa gwaji na ciki, wato ba sa zuwa antenatal, abinda ake kira antenatal da ciki. Mun samu yara akwai waɗanda muka samu muka yi musu wato referral to kamar National Hospital, wato you know su waɗannan ƙungiyar likitoci na Association of Resident Doctors da Nigerian Medical Association Abuja branch sun taimaka mana a lokacin. Kuma na fahimta na gani akwai camp wajen guda kamar uku a Borno State wanda su wani ɗan ƙungiyoyi suna iya bakin ƙoƙarin su wajen kai ɗin. To, amma da yake matsala ce da suke a Dalbar, ana magana sama da 1,400,000 a cikin Borno State kawai. Mayan ɗan gudun hijira sama da 1,400,000. To, kin ga ba abu ne wanda za a iya cewa waɗannan ƙungiyoyi za su iya sai dai su rage matsalolin, amma ba za su iya samar da wato kamar solution ba. Kin ga akwai kamar yadda na faɗa wata ƙungiya da ake kira TTYN Juma Foundation da Tracina Foundation da kuma Pro Health International. Kuma wani camp a nan Abuja, Oronzo camp, wanda suka taɓa irin wannan medical outreach da suka yi suka duba su suka ba su magunguna suka ga me yake damun su kuma suka ba su referral to secondary care facility. Kwanakwaya mun je National Hospital don asibitin Abuja kuma mun yi meeting da wasu daga cikin manyan asibitin kuma ba su shawara, kuma shawara ta yi amfani. A haka yanzu mun ce ya kamata duk wanda yake IDP ne, an tabbatar IDP ne, yana da kati na cewa shi IDP ne, idan ya zo asibiti na babban asibitin Abuja a ba shi magani a duba shi ba tare da an tambaye shi kuɗi ba, ba tare da an tambaye shi an mishi wasu tambayoyi ba. To, muna kan wannan maganar kuma insha Allah Allah ta'ala za a samu nasara, zai rage matsalolin a wajen cikin Abuja. To, amma muka duba kasar gaba daya, wato ya kamata gwamnati ta zo da wani rokon tsari wanda shi tsarin zai duba kamar a cikin waɗannan kasafin kuɗi da ake na bana, gwamnati ta ce za ta gina primary health center guda 10,000 a Najeriya, a dukkan san Najeriya. To, ni ina ba da shawara a cikin waɗannan primary health center sun a gina kowane IDP camp, a gina mishi primary health center. Wannan shi ne kamar temporary wani abu ne kafin kowa da kowa ya koma garin.
Dama tambaya ta ta gaba, idan aka duba za a ga 'yan ƙasar masu da kansu waɗanda ba sa cikin sansanonin gudun hijira suna fama da matsalar wato kyakkyawan shiri ko kuma kyakkyawan kula da lahiya, ballanta na waɗanda kuma suke killace a cikin sansanonin 'yan gudun hijira.
To, sai sa wato matsalolin Najeriya suna da yawa, kamar yadda kika faɗa Halima, haka ne mu kanmu ba za ka ce kike ishe mu ba, mu da muke zama a gidajenmu da sauran kuma public health institutions, wato duk wani abubuwa na harkar lafiya na gine-gine da na kayan aiki da na ma'aikatan a Najeriya ya tabarbare sosai. Kuma ina ganin su waɗannan 'yan gudun hijira suna da damuwa ta musamman mu ma da damuwa amma kuma su sun fi mu damuwa ta musamman wato sai yasa nake tunanin idan aka ba su wato wata kulawa ta musamman ba laifi bane ba kuma ni zan ƙara maimaitawa cewa gwamnati ya kamata ta ba su kulawa ta musamman saboda mutum ne wanda ya rabu da gidansa ya rabu da gonarsa ya rabu da iyalinsa kila an kashe masa ƴaƴa kila an kashe masa mahaifiya ko iyaye to shi wannan mutumin yana da wata matsala ta musamman da ta fi duk matsalolin sauran mutane kuma ina ganin kwanan nan mun gani a talabijin cewa Aliko Dangote da akwai wani fitaccen rockstar ana kira shi Bono international rockstar sun zo mai digiri kuma sun ƙarfafawa su ƴan gudun hijirar gwiwa wato ta taimako haka to ina kira kada mu raja'a ga taimakon da waɗannan mutane kawai za su bayar wato su kansu kayan hukumomi da mu da ƙungiyoyi na zaman kansu kayan hukumomi da
to yawwa to Malam Hamza ina tambayar da nake son maka shine kar a bar wai jaki a dake taiki su kansu ƴan gudun hijira din akwai wani abu da za su yi domin taimaka kan kansu magana kula da lafiyar tasu tunda in wani ya taimake ka kai ma kana buƙatar kila ka taimaki kanka
to akwai wani abu da nake kira community based social health insurance scheme wato mun zauna da su ƴan gudun hijira a nan Abuja kuma mun zauna da hukuma ta ita kanta ta hukuma ni wani abu na hoɓɓasa yadda su ɗan kudin hijira aƙalla ba a tsara ba za su daidaita kansu su yi wa kansu jagoranci sannan su dinga ba da wani abu koyayyaki tunda a cikin zakon wanda suna ɗan yin aiki suna ɗan yin sana'o'i ita kuma gwamnati ita ma ta ba da wani abu a yi musu wato abin da ake kira community based social health insurance scheme yadda suna da katina ba sai sun je sun biya ko kwabo ba a at the point of lokacin da za su zo asibiti
wato sun daɗe suna asusun su a maganan kenan lokacin
na'am
nace a lokacin zai zama sun daɗe suna kamar wani asusu ne na lafiyar su kenan
asusu ne na lafiya ko ne 50-50 ne ko ne 100-100 a wata you know dama shi waɗanda shi wannan kuma the social scheme wanda yake na taimako ne ko ba wai na cin riba bane ba to su waɗannan akwai kamfanoni ta haka da yawa wanda suke suna da wato za su iya ba da gudunmawa idan su ɗan gudun hijirar sun yarda suna so a taimake su kuma za zama suna cikin su ma wannan shirin saboda shi wannan shiri ne wanda kamar yake empowering ɗin community kuma yake daidaita su yake wato ba su organization wanda ne sun zama suna da organization wato za a iya mata registration a masu tafi duk sanda mutum bai shiga shi da lafiya za a zai asibiti ya sha magani kuma ba tare da
yawa tunda ana magana ce ta kamar tsaftar muhalli kamar su ƴan gudun hijiran su da kansu me za su iya yi domin su tsaftace muhallin kamar wace shawara za ka ba su game da tsaftace muhalli saboda kowa san dauɗa datti suna cikin dalilai da ke kawo rashin lahiya
to Halima wannan magana ce ma'ana sosai tsafta an ce a zuciya take dan mutum shi zai yarda ya zauna cikin kazanta to wannan kuma kai zai iya cewa wani abu ne wanda shi mutum shi zai kanta wani abu da zai baki sha'awa muka je wani camp a Karmajiji a cikin Abuja sai na ga wani mutum shi IDP ne fa amma wallahi shi na gaisu tas yake wallahi shi har ya je ya samu dan aiki yana yin dalkanai da yana likin taya sai muka zo muka samu wasu bayan ya yi wannan har ya zo yana yin wato yana yin training yana ba da training
yana renon wasu
zasu tashi da kansu wato su nemi sana'a
muna godiya sosai Malam Hamza laihin daɗi ƙarewa lokaci ya yi mun gode sosai da fatan masu saurare sun amfana yau mun gode sosai amma Malam Usman kan mukarkare akwai wani Abubakar Almatutsu yace ku da yake Halima Jimarau mutane na cewa karanta sakon da kike yi sai dan gata amma ni ban yadda ba amma na fara zargi saboda na tura ya kai so 2000 baki a karantawa sako daga Almatutsu Abubakar mutum biyu jihar Taraba
ni ba taba ganin wannan sunan ba
ni kuma ni ban da dan gata ni duk mai saurare dan gata na ne
eh kuma abin da yawa fa mutuwa kasuwa
eh ni ba ni da dan gata Almatutsu kai ma dan gata na ne yau ne
yau
to masana da iyakacin shirin kenan sai gobe da izinin Allah dan wasan kwallo mutumin